This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da shan ruwa. Yanzu ma dai Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri inda za ku ji ƙarin bayani game da rasuwar shahararren mawaƙin nan na Hausa Alhaji Adamu dan Maraya Jos wanda Allah ya wa cikawa ɗazu da rana. Muna kuma tafi da shirinmu na mu tattauna wanda Ibrahim Almasi Garba zai gabatar.
An bayyana marigayi Alhaji Adamu dan Maraya Jos a matsayin mutumin da ya tallafa. Gawar mamacin wanda ya rasu a yau a wani asibiti a nan cikin garin Jos bayan dogon jinya da ya yi. An haifi marigayi Adamu dan Maraya Jos ne a shekara ta 1946 a garin Bukur da ke nan jihar Plateau. Alhaji Adamu dan Maraya ya tashi Maraya kasancewar iyayensa sun rasu tun yana jinjiri kuma har Allah ya karbi rayuwarsa bai sami haihuwa ba. To sai dai Alhaji Adamu dan Maraya ya rike ƴaƴa musamman marayu da dama waɗanda suka kasance ƴaƴansa. Na zanta da wasu ƴan uwa da abokai da ƴaƴan marigayin.
Sunana Alhaji Kuchili Yusuf, Dr. Ubani Ahuru, kuma Ubani Ahuru kuwa ya kwanta rashin lafiyan nan turanin da aka yi zaben shugaban kasa bai sake fitowa ba. In ya fito to sai dai za ka sha asibiti. Amma abin da nake ji da rasuwarsa, akwai yara dubanai a hannun shi, yaran marayu ne kuma shake kula da su, shake musu dukkan abubuwa. Kuma abin da ya kamata yawa duniya ya riga ya musu.
Alhaji Sasuwe, ni makaɗin shata dokta da ya rasu. Ya rayuwa ɗakin jati mata. Shi kuma ba mutum ne mai mugunta ba.
Komai ya samu zai ba mu sutura da abinci zai ba mu.
To saboda haka ya zama wane a wurin mu kowane lokaci. Daga gida na zan zo nan zan ci abinci tare da shi kowane lokaci. Najeriya ba Afirka gaba daya ya bata gudunmawa akan bisa waƙoƙinsa. Ba a shararanci ba sauransu ina yin waƙa kamar yana tamsiri. Kuma duk waƙar da yake yi za ka ji ya yi mai amfani ne wanda za ta amfanin mutane da gwamnati.
Sunana Anas dan Maraya. Ya ban mana tarbiyya da kuma addini da ya dora mu akan tafarkin shi. Wasiyar da ya mun ta ƙarshe
ita ce da yace Allah ya dafa aljinnati firdaus
kuma mu zauna da mutane lafiya. Abin da yake ya mana kenan.
Ita ma uwar gidansa Hajiya Sabuwa dan Maraya addu'a ta rika yi wa mijin nata.
Allah ya gafarta masa. Allah ya yafe masa.
Kamar ƴaƴa nawa kika rike?
Ai ƴaƴa suna da yawa, yaran da in rike suna da yawa. Yanzu akwai yara, akwai jikoki ma duk suna nan. Shi ne mai musu komai. Allah ya yafe masa. Allah ya sa aljanna makomansa. Abin da yake mana Allah ya masa. Yanda yake kwantar mana da hankali yake kula da waɗannan yara, Ubangiji Allah ya kula da shi cikin kabarinsa.
Dr. Alhassan Adam Sa'id Jos malami ne a majalisar malaman addinin Musulunci a nan Jos.
Waƙoƙinsa da maganganunsa da mu'amalarsa da jama'a duka gaba ɗaya babu ta banza. In waƙa yake yi za a gane wa'azi ne da karantarwa ke. A haɗa kai, a zauna lafiya, a ƙaunaci juna, a nemi na kai. Waɗannan waƙoƙinsa ba su wuce wannan gefen ba. Malamai sun ce irin waɗannan waƙoƙin ba su da laifi. Ba ma wai a ce mutum ya samu laifi ba, in Allah ya ga dama lada zai ba shi irin waɗannan waƙoƙin. Amerika ta kira shi, ta ba shi lambar yabo akan waƙoƙinsa na haɗin kan Afirka. Sannan kuma ina tsammanin Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta taɓa kiransa ta ba shi kyauta akan irin waɗannan waƙoƙi. Amma mu a Najeriya waƙar da ya mana musamman ta mai kuɗi ya taimaki mara kuɗi. Domin komi yawan kuɗinka, komi yawan gidanka, komi yawan rigarka, riga ɗaya za ka sa ka fita, gida ɗaya za ka kwana, abinci iri ɗaya za ka ci. Waɗannan waƙoƙi nasa muhimman abubuwa ne, in ma wanda bai sani bai sani yanzu.
Tuni aka yi jana'izan marigayi Alhaji Adamu dan Maraya Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutu a rigan kuma tari ya nuna mutu a rigan wannan mutu a rigan wancan mutu a rigan wancan
Rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos kenan, wato babban birnin jihar Plateau, game da rasuwar Alhaji Adamu Dr. Dan Maraye Jos, wanda ya rasu ɗazun nan. To, da fatan Allah ya masa rahama ya kuma sa in tamu ta zo mu cika da imani. Yanzu kuma sai nasiha daga bakin malamai da muka saba kawo muku a watan azumin Ramadana a wannan karan, ga Malam Salihu Ibrahim daga jihar Adamawa.
Farko tukunna ya kamata ya gode wa Allah da ya nuna mishi wannan wata mai alfarma, sannan kuma yi kokari ya ci moriyan wannan wata mai alfarma saboda kwana 30 ne kacal, saboda haka kuma zai kasance ya sake jaddada zamantakewansa da shi iyalinsa da makwabtansa da kuma community din gaba daya. Na farko. Na biyu kuma dole ne ya kiyaye hakinsa, hakkin iyalinsa, hakkin makwabtansa da kuma hakkin jama'a gaba daya, saboda abun da yake kawo rashin zaman lafiya shine wasu suna take hakkin wasu. Kuma dole ne a wannan wata mai alfarma duk musulmi yayi kokari ya tabbatar cewa kamun kwanaki 30 nan su gare ko 29 ya zamanto yana cikin intattu bayin Allah. Akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari sai aka ji ya ce amin 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 sau uku, da aka sallame sai aka tambaye shi, ya rasulullah kai yau abunda baka taba yi ba, sai ya ce eh lalle haka, jibrilu abokina ne ya zo je na yayi addu'a guda uku, ni kuma nace amin. Na farko shine wanda in an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mini salati ba, to shi din nan Allah zai tsine masa, sai nace amin. Na biyu kuma wanda ya riski iyayensa suna nan da rai ko kuma ɗaya daga cikin suna da rai, sannan bai samu moriyan gafaran su ba har suka bar duniya, shi ma wannan tsinanin ne, sai annabi ya ce amin. Na uku kuma wanda wato a wannan watan Ramadan din nan bai samu yayi moriyan ba, ya zama kintatte ba, to shi ma yana cikin wannan abun. To kaga wato kenan wannan watan mai alfarma ne, wanda inda har wanda Allah ya sa ya riski wannan watan dole ya ci moriyan wannan watan.
Malam Salihu Ibrahim kenan, wani malami a jihar Adamawa, Najeriya. Yanzu agogon mu na cewa karfe 5 ne, sura mintuna 22, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. To, kamar yadda aka saba, ga shimfidar shirin daga gogon naku Yalhikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya ce jinkirin da tsohuwar gwamnati ta yi wajen mika bayanan karɓar mulki ya jawo rashin nada ministoci zuwa yanzu.
Kana nan zane suka kawo wannan rahoton, ban karanta shi ba tukuna.
Buhari ya ce zai nada ministocin dattawa da gauraye matasa da ba mamaki ba za su wuce 36 ba, ragi daga fiye da 40. Gwamnoni sun yi taro don gano dabarun samun kuɗin biyan albashi daga ildar share baitul mali wasu jihohin daga gwamnonin baya. Abdul Aziz Yari shine shugaban kungiyar.
Za mu haɗu shugaban ƙasa mu ga yadda za a yi a fita daga cikin wannan ƙangi.
Musulmin Najeriya da na sauran ƙasashe sun fara azumin watan Ramadan na bara. Dr. Khalid Aliyu na jama'atu ya yi kira ga malamai.
Ba a maida wurin tafsiri ya zamanto dan dalile na cin mutuncin wasu ko ɓata wasu ba.
Sanata Kabiru Marafa da ke ajin masu bara'a ga Bukola Saraki ya ce lalle a bi ka'ida a sake zaben shugaban majalisa. Yana mai kiran a gurfanar da babban jami'in mulkin majalisar mai kasuwa gaban kotu.
Ya ansa tambayoyi me ya sa ya abubuwan da yayi.
APC dai ta janye adawar da take da sabbin shugabannin majalisar, bata hana masu son zuwa kotu su ruga kotun ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Voice of America, VOA. To, yanzu za mu kada zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai mun kammala zamanmu na Abuja. To, amma saboda muhimmancin wannan tattaunawa kan na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kadirida da yadda take kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zabe, za mu sake kawo muku muhimmin sashin tattaunawar kafin idan Allah ya kai mu shiri na gaba ku ji wata sabuwar tattaunawar. Nasiru, mun sake dawowa gare ka.
Mun sake dawowa cikin wannan zaure a birnin tarayya Abuja, inda za mu zanta kan yadda aka gudanar da wannan zaɓe da amfani da na'urar tantancewa, wato card reader, da ta jawo sauye-sauye da daman gaske. Cikin shirin muna tare da Raymond Enoch, wanda jami'i ne na ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka kafa wani zaure na musamman a nan Abuja domin duba yadda aka gudanar da wannan zaɓen. Sannan muna tare da Honorable Dattiwa Ali Kumo, ɗan jam'iyyar APC ne, wanda yake ganin lalle babu shakka wannan katin shi ya kawo sauyi da kuma ya ba su nasara. Sai kuma ɗan jam'iyyar PDP mai rajin cewa lalle canjin nan yakan iya samuwa ga kowaye, ma'ana dai masu yaɗa aƙidar zaben cancanta ba jam'iyya ba, Junaidu Abubakar Usman. Bari mu fara da kai, Junaidu. Shin me yasa kake ganin wannan katin da duk aka yi amfani da shi ba wai shi ne lalle kawo canjin ba, mutane sun zaɓi cancanta ne?
To, na farko dai shi ne ya kamata ka fahimci wani abu, kuma ka gane kan cewa siyasan nan an jima ana bugata shekara 16 da dawon demokuraɗiyya a Najeriya. Kaga kullum kan mage yana wayewa. Ganin haka shi yasa talaka ya tashi a Najeriya ya ce shi cancanta zai bi, kuma adalci zai bi. Kuma ina ƙara tabbatar maka, wannan adalci da kake ji shi yasa Kudu da Arewa suka tashi tsaye tsayuwar daka suka zaɓi Buhari. Sannan kuma haka suka tashi tsaye tsayuwar daka a jihar mu Gombe suka zaɓi Talban Gombe, saboda irin abubuwa da aka yi na adalci.
Honorable Dattiwa Ali Kumo, kai kana ganin cewa wannan kati ya yi tasiri wajen bawa adawa nasara a wannan karan, me ka hango ne yasa kake faɗin haka?
Abin da yasa kowa ya sani, ai da jam'iyyar PDP kawai rubutu take yi, kawai ɗauke akwati ake yi, ba a zaɓe. In ka lura ko shi Janar Buhari ya yi takara sau uku har Supreme Court ya ji, saboda babu irin wannan adalci na card reader. Amma in ka lura daga kawo maganan card reader, jam'iyyar PDP ta ce ba ta yadda da card reader ba. Aka tafi zaɓe, card reader ɗin nan shi ya kawo nasarar zaɓe, ya zamana ba a yi a ringizon kuri'a ba. Shi ya sa za ka ga har yanzu a wasu jihohi, in ka lura ran karɓan sakamakon zaɓe aka zo, za ka ga cewa inda aka yi amfani da card reader, in akwai kuri'a miliyan 4, za ka ga da ƙyar an kawo ku miliyan 1.5 ko miliyan 2. To amma inda ba a yi amfani da card reader ba, za ka ga akwai kuri'a miliyan 2 an kawo miliyan 1.9. Ga misali, ko jihar Gombe da ake magana, a jihar Gombe in ka lura, in ka haɗa kuri'un da Janar Buhari ya samu a jihar Gombe da na shi Jonathan, in ka lura za ka samu kuri'un ba su wuce 400 ba. Amma in ka haɗa na gwamna na ɗan Kombo da na shi Inuwa Yahaya, za ka samu sun fi yawan wanda aka yi amfani da shi a zaɓen shugaban ƙasa. Shi yasa mu muke faɗan cewa inda an yi amfani da card reader a ko'ina a Najeriya, da an zauna lafiya, da baka ji ana kace-kace ba. Shi yasa ni nake ƙara ba da goyon baya akan maganan card reader, cewa a ci gaba da shi, a gyara shi.
Kafin mu koma wajen ka, Junaidu, bari mu tuntuɓi shi Raymond Enoch, wanda su suka duba zaben nan a ƙasa baki ɗaya, kuma suka tattara bayanai daga nan a ɗakin su na bincike da ke babban hotel ɗin Hilton a nan Abuja. Shi Raymond, me za ka ce ka ji abin da 'yan siyasa suka faɗa, wani sharhi za ka yi?
Ta farko dai, ina godewa muryar America domin ta shirya wannan hira domin mu duba abin da ya tafi a shekarar da take tafe, wanda aka yi zaɓe na shugaban ƙasa, aka zo kuma aka yi zaɓe zabuka na gwamnoni da 'yan majalisa. Farko, zamani ne ta juyo. Kamar yadda Junaidu ya faɗa, lallai an yi shekara 16 ana mulki ta demokradiyya. A wannan lokacin mu kungiyoyi masu zaman kansu muna nan dai muna ta ba da shawarwari abin da muke gani zai ba ƙasa daɗi, amma aka yi tur ba saurare mu ba. Amma sai Allah ya kawo wani zamani kuma na sauyi, kamar abokin hiranmu ya faɗa, mutane suka duba a rayuwansu, a rayuwar ƙasa, menene ya dace da su. To lalle kam a cikin wannan zabukan mun dubi abubuwa da yawa. Hukumar zabe suna nan, jami'an tsaro, su police, su road safety, su sojoji, mu 'yan kallon da kanmu, kuma muna nan, 'yan siyasan suna nan. Mu muka san abin da muka kalla, mu muka san abin da muka gani, amma a ƙarshe mutanen Najeriya su suka yi nasara. Menene mutanen Najeriya su suka yi nasara? Sun zabi wayin da suke so. A matakin shugaban kasa, matakin yan majalisu na tarayya, da kuma matakin gwamnoni, da kuma matakin yan majalisa na jaha. Amma akwai kurakure kam. Ko shi je gama da muka kira da shi. Shi ma ya nuna akwai kurakure, amma duk kurakuren bai kasa na abin da ake so na kasa gaba daya ba.
Raymond, watakila ban ji ka kawo ko batun kullura da inda ba yi amfani da wannan katin ba, watakila wasu guraren kuma wasu matasa za su iya daukan akwatuna su ruga a guje. Ko duk ba ku da irin waɗannan labaran?
A fili kan mun je, mun ga ita zaurin zabe yadda aka shirya shi ba yana nan ya sha bamban da wanda ni na yi participating a 1983 lokacin na kai shekara in zabe. Sai kuma na zero party a 1987, sai kuma zabukan da suka tafi a baya. Amma wannan shirin, wannan zaurin ya sha bamban da na baya, musamman ma ita Kadri Dalif. Da na kai da nawa PVC don a tantance ni, ta nuna failed, amma bai hana ni yin zabe ba. Wanda ya nuna cewa an capture information dina na number 180 a cikin register na unit da na yi zabe. Amma in an kulle shi a karshe, ya nuna cewa kai da baka yi tantance ka ba, ba za ka yi zabe ba. A wuraren da na zagaya, ni ban ga wani ya kwashi akwatin zabe ya tafi da shi ba. Amma a wuraren da muka ji labari, a wasu wurare an yi haka. Har ta ma abin da ya sa ba ci gaba da faɗan waye ne ya ci zabe a jihar Taraba ba. Allegation yana nan akan cewa wasu wuraren ba ya yi zabe ba, wasu wurare kuma jami'an tsaro sun tafi ba su raka kayan zabe zuwa unit ba. Wasu wurare kuma an kai kayan zabe amma an yi hayaniya ba a yi zabe ba. So shi yasa gaba daya ma ita hukumar zabe ta ce wannan karamar hukuma din karawa karbi sakamakon zabenta a sake yin zabe a wuri da wasu wurare daya biyo haka inda aka samu yan masaloli, wanda kuma is human, wato abu ne na mutuntaka, wanda is expected cewa irin zabe irin na kasance masu tasowa kamar Najeriya dole za a samu yan masaloli.
Junaidu, kusan zan iya cewa bayan shekara 16 da jam'iyyar PDP ta yi tana mulki a Najeriya, yanzu an samu wannan sauyi. Amma yadda wasu 'yan PDP ke cewa su ma sun taimaka wajen kawo wannan sauyi a matakin tarayya, me yasa wasu ku suka yi amfani da wannan lokaci suka gagara a tarayya a samu sauyin nan ne gaba daya maimakon ita PDP ta ci gaba da mulki a ƙasar?
A takaice zan karkata maka tambayanka, don watakila zan mayar maka da tambayan kanka. Na farko shine al'amari da muke magana a kai na batun maganan cancanta da kuma adawa. Adawa ka san takasu, na sha gaya maka takasu kashi uku. Na farko akwai adawa wadda shi adawa ne, duk abun da kai dole ne kawai za a yi maka adawa a kai. Sannan na biyu akwai adawa kuma wadda jama'a na gajiya da mutane ko na gajiya da satin gwamnati da take gudana. Sannan na uku akwai adawa yau watakila a gidanmu uwana yana PDP na ga yayi wani abu don saboda hasada. Sai in ce a'a, ni na tsallaka na koma jam'iyyar APC. Ka fahimce ni? Abinda nake jan hankalin mutane kwarai da gaske a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mutum ne da yake da mutunci matuƙa, sannan kuma yana da adalci, sannan kuma ya yi ta ƙoƙari har sau uku. Wannan shi ne na uku da Allah ya bashi nasara a kai. Huɗu, sau huɗu. Wannan shi ne na huɗu da Allah ya bashi nasara a kai.
Sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne ambasada Bagudu Hirse daga birnin Jos da kuma ambasada Umar Faruk Kawoje daga birnin Kaduna. Ga ambasada Hirse.
‘Yan uwanmu musulmai, wannan shi ne lokacin azumi, lokaci ne wanda ya kamata kowa ya zo kusa da Allah, kuma ina fatan an fara lafiya za a kuma gama lafiya. Kar mu manta, zaman lafiya a Najeriya, zaman lafiya a Afirka, zaman lafiya a duniya shi ne komai. Bayan haka kowa ya sani cewa ba a zaman lafiya tsakanin Fulani da manoma. A Zamfara ne, a Plateau ne, a Kaduna ne, a Benuwa ne, a Taraba ne, bari dai in ɗan ambata kima kai a cikin jihohin Najeriya, inda Fulani da manoma ba sa zaman lafiya. To, ina roƙon su, ina roƙon Allah, a nemi yadda za a zauna lafiya. Hukuma kuma su nemi yadda za su daidaita zama tsakanin Fulani da manoma. Don wannan yana cikin muhimmancin zaman lafiya a Najeriya. Musamman da an gama zaɓen nan, mun samu shugaban ƙasa, shi President Muhammadu Buhari, mutum ne mai adalci, mutum ne mai tsoron Allah, ya kuma fita ya nuna cewa shi na kowa ne, shi kuma ba wanda ya ce shi yake da shi. To wannan abun, wannan babban maganan ya kamata ya zama abin tunani ga Musulmai da Krista duka. Ya nuna dama ana tsoron Krista, musamman suna tsoron cewa zai nuna bambanci addini. To amma ya fito ya faɗa a fili, shi na kowa ne, mutum ne mai cika alkawari, mutum ne mai adalci. Sai mu taimake shi, roƙon Allah ya rike Najeriya, mu samu zaman lafiya a Najeriya, mu samu biyan bukata, talaka ya ji daɗi a Najeriya. Bayan haka, a ƙarshenta, gwamnati, muna roƙon jama'a wajen su appointment na mutane a gwamnati, kowa ya zauna da haƙuri. Don wannan gwamnatin ba gwamnatin wasan yara ba ne. Kamar yadda na faɗa ɗazu, shi shugaban ƙasa mutum ne mai adalci, mutum ne wanda ya daɗe yana aiki, mutum ne wanda ya ba da ransa a kan cewa zai zo ya mallaki Najeriya da adalci, kuma ya nuna. Don haka a ɗan ba shi lokaci ya dudduba, ya dudduba duk damuwar Najeriya, daga ministry zuwa wannan ministry, daga wannan ministry zuwa wannan ministry, ya san abin da ya kamata. Ba irin gwamnatin da ta wuce abu ya zama kamar wasan yara, a ƙarshenta an kare da lahaula. A ba shi lokaci ya yi abin da ya kamata, mana tabbata za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba a Najeriya. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa wannan gwamnati shi ne mafi alheri ga mutanen Najeriya. Na gode.
Shi ma ambasada Kawoji ya ce ɓangarorin da ke taƙaddama da juna su natsu don kar a raba ma hukuma hankali ta samu ta yi wa jama'a aiki.
Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala nabiyil karim. Ya al'ummar musulmi na Najeriya da sauran jama'ar Najeriya baki ɗaya, na yi wannan, ina yi wannan kira zuwa ga dukkan 'yan Najeriya, domin na farko da in fara yi ma al'ummar musulmi murnar shigowar watan Ramadana mai albarka. Ina fatar yadda Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya guda mana shigowar wannan azumi, ya ba mu ikon yin wannan azumi kamar yadda Allah ya umurta a yi shi. Kuma ina roƙon Allah Subhanahu wata'ala ya ba mu abin da za mu tafiyar da wannan azumi cikin sauƙi. Daga baya ina mai kira ga ‘yan uwana Fulani makiyaya mazauna daji tare da dabbobinsu da irin zamantakewar da ake yi, da suke yi tsakanin su da ‘yan uwansu sauran jama'a, musamman manoma. Akwai rikice-rikice da yawa waɗanda suke faruwa tsakani tun ba yau ba, amma ga yanzu nan sun fi tsananta, a yau ɗin nan sun fi tsananta. Saboda hakan nan ina kira ga reku su ɗan uwana Fulani, ku tuna da halin da ake ciki yanzu, an shigo cikin wata sabuwar gwamnati, kuma na san za a taimaka muku bi iznillahi ta'ala. Amma taimako duk da za a yi ma mutum ba a yayi wa sai in yayi ma kanshi. Saboda hakan nan ina tabbata muku gwamnati mai General Muhammadu Buhari gwamnati ce ta Fulani da sauran jama'a, amma yana sane da Fulani kwarai da gaske, ba don wai yana dan uwansu ba. Ina son in ɗauki wannan dama in yi kira ga sauran 'yan uwana mutanen Najeriya baki ɗaya, a samu gaba ɗaya a zauna lafiya, ba wai wajen Fulani kawai ba, gaba ɗaya ina roƙon jama'ar Najeriya mu ba da haɗin kanmu ga wannan sabuwar gwamnati, cikakken haɗin kai, saboda a samu da gwamnatin ta yi zaɓen waɗanda za su taimaka mata su ga aikace-aikacinta. Idan ba zaman lafiya, gwamnati kullum tana tsatsarniya da lokacin da za ta nemi waɗannan da za su ɗauka. Har wa yau ina kira ga sauran jama'a da kankaninmu, musamman sauran jama'a ba su yi ɗaya ba manoma kurum ba, ka zauna lafiya tsakaninsu da makiyaya. Ina kira ga manyan hakimai da sarakuna su mai da hankalinsu da samo dalilan da ake sa ana kawo wannan rikice-rikice na waɗannan jihohi na Ambata, Kaduna, Katsina da Zamfara da ake yin wannan rikicin ba kyau. Don haka ina roƙon dukkan al'ummar Najeriya mu ba da cikakken haɗin kai da sabuwar gwamnatin nan tamu mai albarka wadda muka sa rai za ta shafe muna hawaye, insha Allah. Duk abin da gwamnati take son ta yi muna, idan ba mu zauna lafiya ba, babu zaman lafiya, yana da wahala gare ta kamin ta kai ga biyan bukatunta. Saboda haka al'ummar Najeriya ina taya mu ku biya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan sabon shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, wanda ba sai na faɗa ba, kowa ya sani yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya masu kishin Najeriya. Yadda yake kishin Najeriya, ina roƙonmu mu kuma kamar yadda aka taimaka aka zaɓe shi, a ba shi cikakken haɗin kai wanda zai ba da dama ga gwamnatinsa don su yi naɗaɗɗen mutanen da za su taimaka mishi. Ita kuma sabuwar gwamnati, ina ba ta shawara ta buɗe idanunta a dudduba ko'ina ta saurara da irin abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana, kuma masu azumi a sha ruwa lafiya.
Karimun gari Ibrahimu sirai dare janna sirai rana ai dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali.
To wannan la a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya gabatar mana da shirin mu tattauna. Yanzu kuma bari mu dan saurari ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi Alhaji Adamu Dan Marai Jos, wanda Allah ya ware suwa ɗazu da rana a garin Jos da ke jihar Plateau, Nigeria.
Sha'anan mutum ne ya kan fi rigita ne, lamarin mutum ne ya kan gingida ne, lamarin mutum ne ya kan maguza ne, sha'anan mutum to ikan ba ni haushi, wata ran mutum to ikan da daɗa mu.
Da fatan Allah ya mai rahama, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Yemi da ya bada umarni, da kuma injiniyan mu Rashad. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.